أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا سادوا مجلسي نقوم شابير أتكلم مجالس من تفسير القرآن a cikin wannan wata na Ramadan a wannan cibiya ta Al-Furqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki daya yau 15 ga watan Ramadan hijira ta 1441 wanda ta yi daidai da 8 ga watan 5 shekara ta 2020 ta miladiya insha Allah za mu tashi aya ta 23 a cikin tafsirin suratul mu'minun amma kafin nan akwai tambayoyi da aka rubuto kafin tambayoyin akwai wani daga cikin ƴan uwanmu mai halarta majalisar mu Alhaji Abdullahi Tara Allah ya mama haifiyarsa rasuwa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya jikanta da rahama Allah ya sa aljanna makomarta Allah ya ba su Allah ya ba mu hakuri baki daya Allah ya ɗaukaka darajarta sannan tambaya ta yawaita akan abinda ake tarwetowa na hadisi da ake danganawa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam daga riwayar Abdullahi ibn Mas'ud na kan cewar idan Ramadan ya zo da Juma'a wadda take a tsakiyar Ramadan din za a yi wata kururuwa za a ji wata kururuwa da asuba to kowa wanda ya shiga gida ya kulla kansa to shine zai tsira har zuwa daga karshen hadisin mai tsau wanda aka kawo wanda malamai tunida ma sun yi bayanin cewa hadisi ne na ƙarya kamar irin su Ibn al-Jawzi da su Al-Hafiz al-Uqayli sannan bayan su kuma irin su Imam Suyuti a cikin Al-Ali da kuma su Sheikh Nasiruddin al-Albani da Sheikh Abdul Aziz bin Baz Allah ya ji kansu baki daya kan cewa wannan hadisi ne hadisin ƙarya da aka danganta shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam abun mamaki ai bayan aka fara Juma'a ta zamanto a tsakiyar Ramadan ba shekara ina ga hudu da suka wuce mun yi azumin watan Ramadan Juma'a har 5 kuma duk lokacin da aka yi azumin watan Ramadan ya zamanto Juma'a 5 to za ka samu Juma'a a tsakiyar watan shi ne lokacin da za a fara da watan Ramadan da fara da Juma'a ta farko ya zamanto ita ce 1 ga wata bayan Juma'a guda 5 ya zamanto 29 ga wata saboda haka za a samu Juma'a har guda 5 to a irin wannan ne za a samu Juma'a ta zamanto a tsakiyar watan Juma'a ta 3 ta zamanto 15 ga wata an yi wannan ba so ɗaya ba so biyu ba duk kuma ba a ga wannan al'amari ba to gashi dai yanzu mun zo dai cikin sallah asuba akwai wani wanda ya ji kururuwa wato ai cewa suke wai mala'ika ne zai yi wato dan yi ma Annabi ƙarya kuma abin takeici abin ake ta yaɗa shi saboda harkar social media ya kamata jama'a a rinka jin tsoron Allah jalla wa ala da mutum daga ya ji abu ya ce zai yada shi musamman abin da aka dangana shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man haddatha anni hadithan yura annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibin wanda duk ya zanta da wani zance wani hadisi da ake danganawa gare ni da ake tsammani cewa ƙarya ne to shi ma ɗayan makaryatan ne saboda haka in kana shakka ma bai kamata kai riwaya sai ka danganta shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba baya halatta a iya faɗan irin waɗannan hadisai sai tare da bayanin cewa hadisai ne na ƙarya ko kuma magana ce wacce take ba ta da tushe amma ka danganta ta akan yiwuwa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta idan kai haka kayi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kadhaba anni muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar wanda ya kirkiri ƙarya a gare ni da gangan to ya nemi musu gunarsa a cikin wuta Allah ya kiyashe mu wannan tambaya wannan ya ce Allah ya gafarta malam amin ina da tambaya na ji wani karatu cewa ba a yin addu'a du'a mas'ala bayan sallar farilla kuma ni Allah ya gafarta malam na kasa samun nutsuwa wajen inda zan rika gabatar da du'a u mas'ala. Allah ya saka malam da alkhairi. Wannan akwai abu biyu, wato du'a u mas'ala, addu'a ta roko ga Allah a yi ta da sigar jama'a a jam'i, a haɗu a yi addu'a bayan sallah. Wannan shine wanda yake malamai suka, waɗansu malamai suka yi inkari, waɗansu malamai kuma suka tabbatar da shi. Jumhurin malamai, malaman Malikiya musamman da malaman Hanabila sun yi inkarin, da kuma Hanafiya sun yi inkarin yin addu'a a tare bayan sallar farilla, saboda rashin tushe daga aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka mai madhal na Ibn al-Hajj haka ya ambata, haka ma Shehu Usmanu a cikin Ihya'us Sunna shi ma ya ciro wannan magana ta Ibn al-Hajj, ya tabbatar da ita. Kuma babu kam riwaya wadda ta nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a tare da sahabbansa bayan sallar asuba, yana yi suna cewa amin, suna yi tare. Malaman Shafi'iyya kuma sun tabbatar da ita, ba sa ganin bid'a ce, sun ce tunda bigire ne na karban addu'a, kuma addu'a aiki ne kyakkyawa, kuma tawassuli ake yi da wannan ibada, babu laifi a yi ta a bisa asalinsu. Kamar yadda muka lokacin na ishara gare shi lokacin da muka tsara tafsirin suratul Hajj, su malaman Shafi'iyya suna aiki da fadin Allah waf'alul khair wajen shigar da abubuwa da dama waɗanda suke, in dai aikin alheri ne, shari'a ta yi shaida da cewa aiki na alheri za a yi shi ko da babu wani abu wanda yake ya zamanto shaida akan cewa an ya samu tushe na yin aikin a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mazhabin jumhur ita ce tafi a rashin yin addu'ar a cikin a tare. To matsala ta biyu shi ne mutum shi kuma a kashin kansa ya yi addu'ar bayan sallar farilla. To wannan abu ne wanda yake ya tabbata, kuma waɗanda suke inkari na ganin ba su fahimci, kamar yadda Ibn Hajar ya yi ishara, ba su fahimci maganganun Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ba yayin da suke inkarin wannan. Ibn al-Qayyim bai ki mutum ya ce bigiran yin addu'a bayan sallah shine a cikin sallar kafin a yi sallama. Amma bayan sallama, to addu'o'i da suka zo na a yi addu'a a ƙarshen sallah a cikin sallah za a yi, ba a wajen sallah ba. Amma shi kansa Ibn al-Qayyim kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa, bai ki ba adhkar da suka zo bayan sallar farilla, kamar su al-baqiyatus salihat, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar da ayatul kursi, cewa mutum ya tawassuli da su bayan sallah, ya addu'a bayan yayi su, ya addu'a kan Allah ya amsa masa addu'a, ya ce wannan babu laifi. To sannan kuma abinda shi kansa Ibn al-Qayyim yayi inkari na kan cewa duk addu'ar da ta zo bayan sallah a cikin sallah ne, wannan malamai ba su sallama masa ba. Akwai addu'o'i da suka zo waɗanda suke tabbas bayan sallama ne, tabbas bayan sallama ne, wanda an yi amfani duburus salawat. Shi yasa Imam al-Bukhari ya kulla babi, ya ce babu du'a'i fi salah, babin yin addu'a a cikin sallah. Sannan bayan nan kuma ya biyar da shi da babi, babu du'a'i ba'da salah, babin yin addu'a bayan sallah. Addu'a bayan sallah ta tabbata daga azkar din da suka zo. Imam al-Bukhari ya kawo azkar da suka zo. Sannan akwai addu'o'i da dama, irin su addu'ar Sa'ad ibn Abi, hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas, Allahumma inni a'udhu bika min al-jubni wal-bukhli wal-ajzi wal-kasal, da kuma addu'ar da ya koya ma Mu'az, inni la uhibbuka ya Mu'az fala tada an taqula dubra kulli salatin, Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik, da sauran waɗannan addu'o'i, da yin ayatul kursi shi ma yazo dubra salani, wanda yake waɗannan qat'an bayan sallama ne. Saboda haka babu laifi ayi du'a u mas'ala bayan sallama, sai dai ba a sigar taro ba, da sigar jama'i kowa yayi addu'a, domin ya zo a hadisin Tirmidhi, duk da yake hadisin akwai magana akan ingancinsa, amma akwai daga cikin malamai da suka hassana shi, kamar Ibn Hajar ya yi shiru a kansa a bisa ka'idarsa na hadisan da suka zo a cikin Fathul Bari. An tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu du'a'i asma', wace addu'a ce aka fi sauraro, aka fi jinta? Sai ya ce jawful laylil akhir wa duburus salawatil maktuba, wato tsakiyar dare na ƙarshe da kuma bayan salloli na farilla. To dan haka bayan sallar farilla yana daga cikin lokuta, wani hadisin Tirmidhi ya ruwaito shi, an hassana shi saboda shawahid dinsa, shaida ne akan yin addu'a bayan sallar farilla bigire ne na yin addu'a kuma tunda ma Allah madaukakin sarki ya ce wabtagu ilayhi alwasila ku nemi tsani zuwa ga Allah wato ku kaddamar da kyakkyawa kuma yace waqaddimu li anfusikum ku gabatar ga kawo kanku wajen yin wani aiki kyakkyawa mutum ya gabatar da kyakkyawan aiki kamar yadda shawahid da dama suka zo hadisan waɗannan mutanen da waɗannan mutanen da suka fada cikin kogo wanda kowa ya yi tawassuli da wani aiki nasa saboda haka ana yin tawassuli da kyakkyawan aiki domin karɓan addu'a to sallah ita ce khairu mawdu ita ce bigire da yafi komai saboda haka mutum ya tawassuli da ita domin Allah ya karɓi addu'o'insa wannan abu ne wanda yake yana da asali saboda haka ya kamata shi wannan dan uwa mai wannan tambayar ya fahimci wannan tantancewa waɗanda suke cewa ba addu'a mas'ala ga abin da suke nufi kuma in kana son ƙarin bayani sai ka je Fathul Bari karkashin a cikin kitabur raqa'iq babin babu du'a ibada sala babin addu'a bayan sallah ibn Hajar ya yi cikakken bayani da ishara ga tahririn ga tantance maganar abinda Ibn Qayyim ya faɗa na yin du'a mas'ala bayan sallar farilla ita ma gaskiya al'asul kowa ya yi wai kamar a makabarta a yi addu'a da su ga jama'i a tare a makabarta shi ma babu laifi al'asul kowa ya yi masa addu'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ud'u li akhikum wa sallallahu lahu thabat fa innahu al'ana yus'al ku roƙa ma dan uwanku ku yi masa addu'a ku nema ma dan uwanku gafara ku roƙa masa sabati ku roƙa masa Allah ya tabbatar da shi domin yanzu ake masa tambaya to al'asul shine kowa ya yi masa addu'a to wani lokaci saboda ganin rashin sani na waɗansu in an ce sai addu'a ba iya ba san ma abin da za su ce ba wani lokaci wani yayi mutane suna cewa amin ba zai zama to akwai abin inkari ba duk da yake wannan ba shine wannan shine khilafu aula al'aula ko a yi masa addu'a gaskiya ne haka ne abubuwa waɗanda yake gaskiya sun zama to fararru na al'amura shi dai annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya ce istaghfiru li akhikum wa sallu llaha lahu thabat ku nema masa gafara amma ai ta karanta a ce ai ta ai bismillah 19 ai ta bismillah 19 har sai an kai wajen 19 din nan an yi wajen sau 10 ana bismillah 19 annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba allahumma thabbitu shine sallu llaha ai wato istaghfiru li akhikum wa sallu llaha lahu thabat ku nema masa gafara allahumma ighfir lahu warhamhu allahumma thabbitu اللهم ثبته عند السؤال اللهم عافه واعف عنه وإنن أدعوه كود حوسى الله كباشي تبتا الله كياتي مسا الله كافرتا مسا الله كأمين تدشي أي تيون ونن دي عدي دي غرغدو كواي ناي e a cikin su an ramai kace a cikin su da mutum bai iya larabci ba zai iya faɗin bukatun sa kwarai da gaske tunda ai a cikin sallar aka ce thumma liyaqtar min ad-du'a'i a'jabahu sannan ya zaɓi abin da ya fi so na daga addu'a ya roƙa kaga ya nuna kan cewa babu wani lafazi a wato ma'suri da aka ce dole shi za ka yi addu'ar to in ku an ƙyale ka an ce ka zaɓa to zaɓin nan kowane musulmi zai zaɓi abin da ya yi masa ne wanda ya iya larabci ya yi da larabci shi aka fi so wanda bai iya larabci ba sai ya yi da yarensa domin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha abin da zai iya kenan Allah madaukakin sarki tun daga shi Urwa ibn Zubair yana cewa a cikin sallarsa a cikin sujada yana roƙon Allah hatta gishirin da za a yi miya a gida to gishirin da za a yi miya a gida akwai wani lafazi da ya zo ma a suri daga annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ake yi har ga babu saboda abu ne wanda yake to idan Urwa shi balarabi ne yayi da larabci ya ce milhu kai kuma babu larabi bane zai ce gishiri na'am to sannan wannan yace malam mutum ne ba shi da lafiya bai samu ya yi sallah ba har tsawon kwana biyu to shin zai rama su ko yaya zai yi wanda bai samu ya yi sallah ba akwai tafsiri idan rashin yin sallarsa saboda hankalinsa ya gushe ya shiga cikin koma hankalinsa ya gushe. To wanda hankalinsa ya guje marfu'un anhul qalam, wanda an dauki alkalami daga gare shi, da shi da mahaukaci diddaye ne, ba zai rama sallolin da suka kubce masa ba. Sabanin wanda yake bacci ne yayi, yayi bacci, wanda in an taba shi zai iya farkawa. Likitoci suka ce ai masa allurar bacci kar a tashi shi. To irin wannan, to wannan shine idan ya farka zai rama sallolin da suka kubce masa komai yawansu. Amma idan ya shiga cikin koma ne yanda yake, ko an jijjiga shi ba zai iya tashi ba, ya riga ya hankalinsa ya riga ya gushe ya rabu da shi. To wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi alqalamu an salas, an dauke alqalamin wato taklifi dora ma bawa nauyin bin Allah akan mutane guda uku. Ya daga ciki ya ambaci almajnun hatta yufiq, marar mai tabin hankali har sai ya farfado. To sai aka yi kiyasin wanda yake shiga cikin koma da shi, aka yi kiyasin sa, ba yi kiyasin sa da mai bacci ba. Shi mai bacci ba dauke masa alqalami ba, tunda za a iya tashin sa ya salla yayi. Na'am. To bismillah ar-rahman.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأن ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون.
نعم. الله يجي ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. نعم واتو الله يسوم بينا منا حالا ين الأمومي دسوك كريتا ساقوان الله دومين يبينا إرن كافر چنسو دا بتل چنسو دا سكيما الله باين أبند الله يكرغا نني إمومي ديما باي. To sai Allah ya ambaci waɗanda suka ƙaryata da kuma irin abin da ya same su sakamakon ƙaryatawar da suka yi. Kuma a cikin wannan akwai ishara ga cikar ni'imar Allah da hikimarsa. Allah a cikin hikimarsa ya ce wa ma kunna anil khalqi ghafilin, mu ba marafkana ba ne gabarin halittunmu. Wato halitta abin da suke bukata Allah bai gafara ba gabanin abin da dukkan abin da halitta suke bukata. Don haka ya halice su ta hanya wadda take mai ban mamaki, wadda za ta zamanto mai nuni ya zuwa ga su yadda da shi. Kuma ya tanada musu duk abin da suke bukata a bayan ƙasa, a sararin samaniya, duk ya tanada musu. To yana daga cikin tanadin da ya yi da kuma cewar ba marafkani ba ne Allah, ba gafalalle ba ne gabarin halittarsa, bukatu su ya zuwa ga shirya. To Allah ya san cewar suna da bukatu ya zuwa ga shirya, kamar yadda suke bukatar ruwa na sama wanda shine zai rayar da su, ya rayar da abin da za su, da dabbobinsu, ya raya musu abin da za su ci da su da dabbobinsu daga ruwan sama. Haka nan suna da buƙatar wahayi daga sama wanda zai nuna musu hanyar tsira, wanda zai nuna musu hanyar da za su yi abin da Allah yake so, ya fahimtar da su menene dalilin zuwansu, me ya kawo su nan, kuma ina za su koma. Yana daga cikar kulawar Allah da halittarsa da cewa Allah ba marafkani ba ne ga halitta, ya aiko manzanni. To shi yasa sai ya biyar da kissar da aiko manzanni don cikawa ga ni'imar da ya yi ma 'yan adam. Kuma wannan ni'imar ita ce ma tafi komai cancanta a cikin ni'ima. Ni'imar aiko manzanni ta fi ni'imar saukar da ruwa wanda yake rayuwar ɗan adam a kansa ta dogara. Allah yace walaqad arsalna nuhan ila qaumihi, wallahi haqiqa mun aiko da Nuhu zuwa ga mutanansa. Allah madaukakin sarki yayi da wato ya bude wannan jumla da taukidi karfafawa qad tare da lam wadda take mai shimfidawa ga rantsuwa, wanda ake yin rantsuwa da ita, wato abin kamar abu ne wanda yake an yi inkari, wato saboda rashin yadda da abin, rashin daukan izina da kisar annabi Nuhu ta kai wato hatta ma mutane ma an dauke su matsayin waɗanda ma suke inkarin cewar an aiko annabi Nuhu, tare da cewar kisar annabi Nuhu sananna ce a wajen Larabawa, a wajen al'ummomin da ake karanta musu Alkur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kissa ce wacce take mashhuriya, kissa ce mashhuriya, an riga an san annabi Nuhu da ruwan tufana. To amma Allah sai ya yi rantsuwa, ya karfafa saboda rafkanuwa da gafala ga barin abin da kissa ta kunsa na izina da ayoyi, sai ya sanya mutane ta kamar matsayin waɗanda ma suke inkarin ma akwai kissar ne. To sai Allah ya kawo ta da taukidi. Hakika mun aiko da Nuhu ya zuwa ga mutanansa. Annabi Nuhu shine manzo na farko, kamar yadda ya zo a hadisin shafa'a, cewa mutane in aka je wajen Annabi Nuhu za a ce masa, ya Nuhu kai ne farkon manzannin Allah a bayan ƙasa. Wato shine farkon wanda Allah ya bashi shari'a, shine farkon rasul. Kafin shi annabawa ake da su, babu rasul, babu manzo wanda Allah ya bashi shari'a, shi sai da Annabi Nuhu ya zo. Faqala ya qaumi, sai ya ce ma mutanansa, an zo da fa'ut ta'qib dan a nuna cewar Annabi Nuhu ana ce masa ya isar da sakon, shikenan sai ya dauki wa'azi, domin wannan shine abinda annabawa suke. Daga zarar umarnin Allah ya zo musu, to ba sa wata sai su zartar da umarni, sai su fara wa'azi. Ana gaya masa faqala ya qaumi, sai kawai ya ce ma mutanansa, ya ku mutanena, kamar yanda Annabi Musa shi ma yana ana ce masa, yana tohowa da yaje Allah ya zance da shi a Tsoro Sina, kawai sai ya tafi sai ya fuskanci Fir'auna, bai wata ba ya tsaya wai ya ce zai gyara iyali da wane ne, ana yin wannan shikenan, kawai sai ya tafi a wajen Fir'auna ya isar da sako. To haka manzanni suke. Sai ya ce ma mutanansa faqala, sai ya ce ya qaumi, ya ku mutanena, ubudullah, ku bauta ma Allah, ai ku kadaita shi da bauta, malakum min ilahin ghairu, ba ku da abun bauta, ba ku da wani abun bauta ba shi ba, afala tattaqun, dan me ba za ku ji tsoron Allah ba za ku ji tsoron ukubarsa ba, wato yayin da kuke bauta ma wasu ba Allah ba. Wani ya nuna kanta mutanen Annabi Nuhu sun bar bautar Allah ne ma kwata-kwata, gumaka su kawai suke bauta ma koma bayan Allah, waddan wood da suwa'a da ya gusa da ya uka da nasra, kamar yadda Allah ya ambaci sunayensu a suratu Nuh, a cikin a suratu Nuh, su ne suke bauta ma ba Allah ba. Kuma kamar yadda Ibn Abbas ya ce, wato guma mutumin tuni ne na bayin Allah salihai da suka kasance masu bauta, sai suke tuna bautarsu har sai suke mutumin tuni a kaburburansu, daga baya da tafiya sai suke bauta musu ba Allah ba, har suka manta da bautar Allah. To shi yasa Annabi Nuhu ya ce musu ku bauta ma Allah, wato sun bar bautar Allah kwata-kwata, sun manta da Allah, sun dukufa akan gumaka, wanda yake nuna kan cewa wato yayin da ake shirka ake bauta ma Allah tare da wani Allah, tafiya za ta yi tafiya ya zamanto an manta da Allah kwata-kwata, sai gumaka. Sai dai akan abinda akan shiriyar Annabi Adam, akan wato Annabi Adam, bayansa an ce akwai Annabi, bayansa Annabi Shif da Idris sun zo kafin Annabi Nuhu. To dukkaninsu akan abinda suka samu, suka abinda suke akai na wa'azi da Annabi da tsarin rayuwa wanda Annabi Adam yake akan sa, haka suke, suna kan bautar Allah akan tauhidi, kuma suna kamar yadda Ibn Abbas ya ce akwai salihan bayi a cikinsu. To wa'annan salihai sai idan sun mutu sai su zo kaburburansu, in sun zo suna zuwa kaburburansu suna tunawa da ibadarsu, suna kuka, suna samun ƙarfin gwiwa akan su masu bautar Allah. To sai shaidan ya zo musu, sai ya ce bari ya rinka su bayye musu mutumin tuninsu akan kowanne daga kowane kabari ga surarsa, gunkinsa, mutumin tuni. in sun zo in suka gansu ganin nasu sai da ƙara sa musu nishadi a ga tuna irin ibadar da suke yi. To akan haka da tafiya tayi tafiya sai shedan yazo yace to ai waɗannan da kuke gani iyayenku suna zuwa suna tuna bautar su ai ainihin su ne suke isar musu da bukata wajen Allah, saboda haka su za ku zo ku rinka neman kusancin su sai su kai ku da bukatunku zuwa ga Allah, ba ku isa ku je wajen Allah gaba gadi ba, su zama ku dauke su su ne wasiƙarku tsakaninku da Allah. To shine dalilin bautar guma, shine farkon bautar gumaka na mutanen Annabi Nuhu. To shine sai Allah ya aiko musu Annabi Nuhu. To Annabi Nuhu abin da yace kenan ya dawo da su ya zuwa ga bautar Allah, ya karfafa musu da kanciya ba su da wani abin bauta, ba su da wani wanda ya cancanci su bauta masa ba Allah ba. Sannan ya yi musu wa'azi yace afala tattaqu, da me ba za ku ji tsoron Allah ba, ba za ku ji tsoron cewa abin nan da kuke yi zai kai ku zuwa ga halaka ba. At-taqwa shine talabul wiqaya, da me ba za ku nemi abin da zai kare ku ba daga saukar azaba da abin ki daga wajen Allah idan ba ku bauta masa ba. Duk wanda yake san ya rabu da Allah ya san cewa kuwa abin da yake nema ya samu na tsira daga Allah ba zai samu ba, kuma babu Allah mai iko ne akan bayinsa, mai kamun bayinsa ne, da idan ya zo kama su babu wanda zai tsirar da su in ba Allah ba. Saboda haka wannan mujibi ne, abin da yake wajabta a ji tsoron Allah ne. Wato dan me yace musu ku ji, dan me ba za ku ji tsoron Allah ba da kuke bauta ma waninsa kan cewar Allah zai gusar da ni'imomin da ya yi muku ya halaka ku. Wannan tambayar da yake ce musu afala tattaqun, tambaya ce da yake musu domin ya zaburar da su, ya neme su su yi takawa din. Wato to ku ji tsoron Allah mana, yana daga cikin mulaɗafa wajen wa'azi. To kuma haka annabawa suke suna da wato sanin uslubin isa ga zukatan bayin Allah, wajen amfani da uslubi da ya dace ga kowane makami domin su isar da saƙon Allah. Domin annabawa abin da ke gabansu ba taimakon kansu ba, ba su tabbatar da izza ga kansu ba, abin da ke gabansu a karɓi saƙon Allah daga wajensu, saboda sun san su amana Allah ya ba su su isar. Saboda haka idan ba a karɓa ba sai su rinka tuhumar kan cewa ko ba su isar da saƙon yanda ya kamata ba ne. Shi yasa suke da isa matuƙa wajen isar da, wajen bin hanyoyi da za su isa ga zukatan mutane. Saɓanin mu kuwa waɗanda muke aka umarce mu da mu koyi da hanyar annabawa, mu koyaushe muna kallon abin da zai bamu intisari ne ga kanmu, muna ganin mutane ne ba su amsa ba, muna ganin ba ma ganin laifin namu ne, muna ganin laifin na waɗanda ake kira ne. Alhali kuwa annabawa su farkon wanda suke tuhuma su da suke yin kiran, kan cewa wataƙila ba su kiran daidai ba, har sai Allah maɗaukakin sarki ya rinƙa musu rarrashi yana nuna musu kan cewar babu laifi a gare su, babu rarauka a gare su, ba su yi wani ba su yi sake ba, ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen isar da saƙon Allah. Faƙala al-mala'u, to sai jama'a manyan mutane, al-mala wato masu cika ido su ne shuwagabanni, shuwagabanni masu hannu da shuni, waɗanda suke su ne in an gansu za a cika idon mutane, wanda su bisa al'ada su ne suke cin gajiyar wato al'ada su ne suke cin gajiyar tsarin bautar wanin Allah. Abinda al'ummar ta ginu a kansa to su ne masu kare shi, su ne masu cin gajiyarsa. To sai suka ce al-ladina kafaru, waɗanda suka kafurta, min qaumihi daga mutanansa, sai suka ce ma hadha illa basharun mithlukum, wannan bai zaman wannan Annabi Nuhu kenan, ba ma su kira shi ba, yana daga cikin izgili da kaskantarwa ga annabin Allah. Wannan din nan wai wato suke nufin Annabi Nuhu, dan wulakanci, wannan ba wani bane illa mutum mithlukum kamar ku, yuridu an yatafaddala alaikum, yana so ya samu fifiko ne akan ku, walau sha Allahu la anzala mala'ika, da Allah ya so da ya saukar da mala'ika, amma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwalin, mu bamu ji wannan kira irin nasa ba, wannan kiran na tauhidi bamu ji shi ba a cikin iyayenmu na farko, wato a cikin kakanninmu. Wato daga jin saƙon Annabi Nuhu, Allah ya ce faqala al-mala'u, kaga sai aka zo da fa'ut ta'qib dan a nuna wato suna jin maganar, sai suka fahimci inda ake nufi, a ce abota ma wani Allah, wato kenan yanzu su ba su da sultani ba da su ake ba sai sun fi kowa fahimtar abin da ake nufi to abin da suka faɗa ba wai don su mala'u bane a'a don su kafire ne alladhina kafaru shi sai aka faɗe su da alladhina kafaru waɗanda suka kafirta wato saboda kafircin su suka faɗa abin da suka faɗa ba wai don su manyan mutane bane wa illa a cikin manyan mutane masu cika ido akwai na kirki kamar ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimi kaga mutanen majalisar annabi Sulaiman sai yace ya ku jama'a manyan mutane wato majalisar shawara wane ne zai zo min da al'arshin wannan sarauniya kafin su zo mun suna masu miƙa wuya kaga sai yace ya ayyuhal mala'u kuma wannan mala'u mutanen kirki ne ɗan majalisar annabi Sulaiman ne tun daga shi daga ciki har da qala alladhi indahu ilmun min alkitab to ka gani a cikin saboda haka ba wai dan mala'u ba za su zamanto watsatsu ba sai in sun zamanto alladhina kafaru wanda za su fada daga kafircin su da mujibin kafircin suka fada suka aibata manzo wato ba su ga abinda Allah ya bashi na mu'jiza ba ba su ga abinda fifikon da Allah madaukakin sarki ya bashi a kansu ba har ya sanya shi ya zamanto ya cancanci Allah ya aiko shi domin duk wanda Allah madaukakin sarki ya aiko shi daga cikin annabawa da manzanni to sai ya fifita shi shi yasa sai ya rayu a cikin mutane sun san shi kamar yadda Allah ta'ala ya ce faqad labithtu fikum umran min qabli na rayuwa mai tsawo a cikin ku kafin nan wato kafin annabci yanda annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi masa shaida suke ce masa as-sadiqul amin suke ce masa al-amin to haka dukkan annabawa suke wato sai Allah ya zabe su yanda yake ana ganin sa an san wannan wato kammalalle ne kuma wannan cikakken bawa ne dukkan sifofi na kamala sun tabbata a gare shi to amma kafirai saboda hasada da kuma saboda kafirci da kuma wanda kafircin asalinsa dalilinsa shine hasada irin kafircin iblis ne dan me Allah zai zabi wani ba su ba a ce shine za a aiko to sai suka aibata shi suka ce ma haza wannan ba wani bane wannan illa basharun mithlukum sai mutum kamar ku wato mizar da Allah ya bashi na cewa Allah ya yi masa wahayi ba su ganta ba sai bashariyar ta su kawai suka gani mutum ne kamar ku yana shiga kasuwa yana aure yana dariya yana ciwon kai saboda haka menene yake da shi wanda ku ba ku da shi da har zai yi da awar cewar wato wahayi ya zo masa daga sama to bayan kuma wannan shine jawabin da yawa annabawa mutanen annabawa qalat rusuluhum innahu illa basharun mithlukum walakinna allaha yamunnu ala man yasha'u min ibadi manzanni suka ce ma mutanen su mu ba mu zamanto ba face mutane tamkar ku amma Allah yana yin baiwa ga wanda ya so daga cikin bayinsa to kaga wannan baiwar da Allah ya yi ma wani to wannan shine abin da zai sanya ka karbi gaskiya shi yasa babbar aya wato Allah ya sanya aya tare da annabawa wanda yake ita ce dalilin da zai sa a gaskata sakon Allah domin Allah shi baya aiko mala'ika wanda zai zo tare da annabi yana cewa to ku yadda in ba ku yadda ba ga abin da zai faru gare ku a'a Allah ya ba mu mutum hankali to sai Allah ya aiko manzo da abin da zai dace da abin da hankali yake hukuntawa hankali yana ganin sa in dai wato san rai bai rufe shi ba da kuma hasada da miyagun dabi'u to za ka gane annabi ne shi yasa Abdullahi ibn Salam da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga Madina ya zo wajen sa yace zan yi maka tambayoyi guda uku ba wanda ya san su sai annabi kafin ya yi masa tambayoyin yana cewa fuskarka yana ganin sai ya ce fuskarka ba fuskar makaryaci bace na gani bayan yayi imani da shi yace to ya rasulullah yahudawa makaryata ne karka gaya musu nayi imani ka so ma tambayar su ni wane ne a cikin su da yazo da suka zo ya tambaye su wane ne Abdullahi ibn Salam a cikin ku suka ce wannan shine malamin mu shine babban mu shine shugaban mu dan shugaban mu babba dan babba suka yi masa kirari yace to idan ya musulunta me za ku ce ya musulunta Allah ya kiyaye shi sai ya fito ya yi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai suka ce wannan ai shine a shararun mu a sharari dan a shararin dan warware yace ya rasulullah dama na jiya maka cewa yahudawa mutane ne makaryata to ash-shahid anan yana ganin sa sai ya ga wato irin haske da Allah ya sanya tare da kowanne annabi Allah baya bukatar mala'ika ya rinka bin annabi yana cewa ku yarda da shi abinda Allah ya sanya na hujjoji da kuma basira da Allah ya dasa a cikin zuciyar dan adam ta isa ta kai shi zuwa ga gaskata annabawan Allah to amma akwai irin waɗannan yan shafi mulera masu tsayawa a hanya al-mala'ul ladina kafaru wanda su ne za su yi wasa da tunanin mutane suka ce wannan ai ba kowa bane illa mutum kamar ku so yake ya samu fifiko a kanku ai al'amarin ba wani ba ajita li ta'fikana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakum al-kibriya fil ard ka zo ne kamar yadda mu gabarin abinda muka sami iyayen mu akai kuma ya zamanto ku ne kuke da girma a bayan kasa to saboda su al-mala'u wanda suke cin gajiyar abu su duniya mizanin su na duniya ne saboda haka duk wani wanda yazo da wata da'awa gani suke nema yake musu juyin mulki ya kawar da su yazo ya gina kansa shi yasa suka ce yuridu an yatafaddala alaikum yana so ya samu fifiko a kanku ne to sai suka ce wai da to ai da Allah ya so in da shi da gaske ne ai da sai Allah ya aiko mala'iku da Allah sai ya aiko mala'iku wato haka su suna son sakon ya zo musu daga Allah yanda su suke so Allah yi ba inda shi Allah ya zabi yayi ba Allah ma so ake a nuna masa ga yadda ya kamata kai ya Allah in kana so mu yadda da kai da manzanninka to wannan ya isa girman kai ga Allah da tsaurin kai ga Allah sannan suka sake inkari da cewa basu ji wannan ba a cikin abin da iyayensu suka faɗa saboda su ba su da hujja illa abin da suka gada daga wajen iyaye da kakanni wato abin da iyaye da kakanni suka zo da shi shine hujja qala awalaw ji'tukum shine annabawa kuma sai su ce musu awalaw ji'tukum mimma bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'ukum ko da nazo muku da abin da yake yafi shiriya da abin da kuka sami iyayenku akai da kuma yace awalaw kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wala yahtadun ko da iyayensu ba sa hankaltar komai ko ba sa shiriya haka za su bi su wato taqlidi da iyaye ba hujja bane wanda ya nuna kan cewar tunda Allah ya baka basira ya baka hankali kai amfani da hankalinka domin in kace zaka bi abinda kaga ana yi ta yi inda zaka bi din nan yaje ya fadar da kai cikin rani amma in kai amfani da hankalinka sai kace kai wannan hanyar ba za ta kai mu ba za ta bulle da mu ba saboda haka ba hujja bane ka ce ai kai ga abinda ka sami iyaye akai to da suka faɗa haka suka ƙara suka ce in huwa illa rajulun bihi jinna shi fa ba wani mutum bane face mutumin da yake akwai wato hauka tare da shi wato ba wai mahaukaci ba sai mahaukaci bane tunda in suka ce mahaukaci ne sun san mabiya za su karyata su ai ba su ga yana yin hauka ba sai suka ce yana da wani bihi jinna waya da wani nau'i na hauka wannan tankir din litan wuya wato yana da wani jinsi ne na hauka wanda fatarabbasu bihi hatta hin ku saurara da shi har wani lokaci in hauka tuburan ne zai bayyana amma ba hauka tuburan bane zai bayyana amma ka ku saurin yadda da shi wannan abun in ba mai tabin hankali ba wanda zai zo da shi to kaji yanda suke tufka da warwara ta yaya wanda kuka ce ya zo domin ya samu fifiko a kanku yuridu an yatafaddala alaikum in har yana da basira da zai zamanto har yana kokarin ya fiye samu fifiko a kanku ta yaya kuma za a ce kuma yana da hauka mahaukaci zai yi wannan tufka da warwara ce iya tunda an san mahaukaci ne to amma da yake a kokari suke yi su samu dukkan abin da za su yi wasa da hankalin mutane don kada su amsa addu'a don kada su amsa kiran manzon Allah to da suka yi wannan annabi Nuhu sai ya ce qala rabbin surni bima kadzabun sai ya ce ya ubangiji na ka bani nasara ka taimake ni saboda karyata ni da suke wato bai ce ka taimake ni ba saboda sun zage ni ka taimake ni saboda sun ce ni mahaukaci ne ka taimake ni saboda sun ce ni ina nema in fifiko a kansu bai ce Allah ya taimake shi saboda abin da aka yi masa ba sai dai Allah ya taimake shi saboda abin da aka yi masa kon Allah saboda karyata ni da suke wato karyata manzanci na da suke domin abin da yake shine babba a wajen annabi duk abin da za a faɗa a kansa a faɗa in aka yi imani shikenan domin ita ce wazifarsa to haka annabawa suke yayin da suka zamanto kan cewar abin da ke gaban su shine al'amarin Allah kawai sakon Allah sai Allah ya zamanto waliyin su sai ya zamanto mai taimakon su domin sun zamanto ba taimakon kansu suke ba kuma Allah haka al'adarsa take in ka taimake shi sai ya taimake ka in ka taimake kanka sai ya kyale ka da kanka dai kai to haka yace rabbin surni ya ubangiji na ka taimake ni fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir sai ya kira ubangijinsa ya roki ubangijinsa Allah ni an yi rinja an yi galaba a kaina dan haka ka bani nasara an yi nasara a kaina duk sako da zan kawo da dabara kuma wannan ba bayan fa lokaci mai tsawo ne ya kira mutanansa alfa sanatin illa 50 ama shekara 1050 sannan yayi wannan addu'a ba wai nan da nan ne ba sai yayi wannan addu'a kaga shi yasa ma ai ba a ce faqala rabbin suni ba sai Allah ya ce qala sai ya fada wato sai da tukuna ya ci gaba da hakuri da jimiri shekara 1050 har sai da aka ce masa ya Nuhu lan yu Allah madaukakin sai yake cewa lan yu'mina min qaumika illa man qad aamana ba wanda zai sake imani daga cikin mutanen ka sai wanda suka yi imani to sannan yace rabbi inni maghlubun fantasir Allah ni an yi rinjaye a kaina ka bani nasara kuma a cikin suratu Nuh ya fadi irin nasarar da yake so rabbi la tadhar 'ala al-ardi min al-kafirina dayyara innaka in tadharhum yudhillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara Allah kakkabar wani daga cikin wani daya daga cikin kafirai a bayan kasa haka yayi wannan addu'a shine kuma Allah madaukakin sarki ya amsa masa kuma Allah yayi makansa kirari akan wannan amsawar da yake wala kad nadana nuhun fala ni'mal mujibu nuhu ya kira mu madalla da mu a cikin masu amsa madalla da amsawar da muke masa wato Allah ya yabi kansa akan cewar ya amsa masa irin wannan amsawa da yayi ma annabi Nuhu kenan to haka Allah yake amsa ma annabawansa to fa auhayna ilayhi na'am
auhayna ilayhi an isna'il fulka bi a'yunina wa wahayna fa idza jaa amruna wa fa'arat nuru fatluk فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا innahum muraqun
Allah yace fa auhayna ilayhi sai muka yi wahayi zuwa gare shi anisna'il fulka bi a'yunina wa wahina kan ka sassaka ka kera jirgin ruwa bi a'yunina karkashin kulawar mu wato karkashin idanun mu wannan akwai isbatu sifatil ayn tabbatar da sifar ido ga Allah wato muna gani wato karkashin kulawar mu da luran mu wato da mahan da ganin mu inji Allah wa wahina da kuma da kuma wahayin mu wato umarnin mu Allah ya tura annabi malaika jibril ya koya masa ga yadda zai sassaka kwalakwali fa idza jaa amruna to idan al'amarin mu yazo wannan dai da Allah ya ce fa auhayna ilayhi sai muka yi wahayi a gare shi wato Allah yana karban addu'ar ta sai ya ce to wasna il fulka bi ayunina wa wahina kai ka kera kwalakwali to kuma kanga a cikin wannan annabi Nuhu akwai sallama ma Allah bai ce Allah to ni ina so ka taimake ni akan waɗanda suka kafirta kuma ka ce na yi kwalakwali menene hikimar ka ce na yi kwalakwali sai kawai yayi ai umarni ne na Allah ya san cewa ijabar ce saboda haka wani lokaci ijabar za ta zo maka ta inda ma baka fahimci kan cewa ijabar ce ta zo illa yaqininka amma haga bai yi fito bai ce ma Allah menene hikimar ina neman ka bani nasara kuma ka ce ne kwalakwala ba sai kawai ya wayasna ulfulk sai kawai ya shiga aiki to fa idan ja amruna Allah ya ce masa to idan umarnin mu yazo menene umarnin Allah anan shine wato al'amarin Allah na cewar wato innahum mugraqu za a halaka su to idan wannan umarnin yazo wa farat tanur tanderu ya kwarara da ruwa wato tanderu mai ruwa mai wuta inda ake gasa a gurasa kaga tanderu shi kansa yana fitar da ruwa to wannan alama ce cewa to al'amarin nan ya zo halakar tasu ta zo to a lokacin nan sai ka hau kanka na kwale wannan waɗansu suna fassarwa farat tanur bi ma'ana wato idan kaga ƙasa ta bubbugo da ruwa ta kwarara da ruwa ta yi ambaliya da ruwa to wannan alama ce cewa umarnin ya zo to shiga kwale kwale shine ma'anar wa farat tanur ana ce ma at-tanur gaba wato hafatul wadi gabar wadi haka aka ruwaito wannan tafsirin daga Ibn Abbas malaman tafsiri sun fitar da fuskoki daban al-qurtubi ha wajen fuska bakwai ya kawo na wa farat na ma'anar farat tanur dinna tare da cewar wato wannan dai alama ce Allah ya sanya mu annabi nur ta cewar lokaci ya zo na saukar halakar mutanen makari kafirai wannan alama ce Allah ya sanya masa ko alama waɗansu kuma suka ce a ma'anar wa farat tanur wato tanderu ya kwarara da ruwa to kamar a ce ne hamiyal waqis wato wato tukunyar karfe ta yi zafi idan al'amari ya zamanto an ya kai kololin sa lokacin da ainihin al'amari ya turnike ana cewa hamiyal waqis to shine ake nufi da wa farat tanur masal ne waɗansu daga cikin tafsirin da suka kawo kenan amma yawa-yawan malaman tafsiri suna kawo shi a zahirin sa shine alama ce Allah ya sanya mu annabi Nuhu shine wato tanderu da ake yin a waina ko gurasa wadda take ana tura wato ana yi mata zigazigin wuta to idan kaga ita kanta daga ruwa ya bubbugo akwai aya a ciki inda wuta ce take zuwa ga kuma ruwa ya bubbugo ta nan wajen to wannan ita ce ayar cewar to halakar su ta sauka to first look to a lokacin nan ka shiga first look fiha min kullin zawjayn ithnayn to ka shigar a ciki ka shigar daga dukkan dangi daga dukkan nau'i na halitta zawjayn wato dangi guda biyu ma'aurata guda biyu namiji da mace ithnayn wato su biyu a cikin kwalakwala wa ahlaka da kuma iyalanka kuma ka shigar da su illa man sabaqa alaihi alqaul sai wanda zancen Allah ya riga ya gare shi kan cewa wannan wato ba zai yi imani ba wato zance daga Allah umarni daga Allah ya riga cewa wannan halakakke ne inna wani ya daga cikin waɗanda take za su halaka to wannan kam shi karma ka ma bata lokacinka karma ka shigar da shi ba ma zai shiga ba daga cikin mutanen naka wato shine wato ɗansa da kuma matarsa ɗansa daga cikin ƴaƴansa wanda yace sa'awi ila jabalin ya'simuni min alma wala tukhatibni fil ladina zalamu kada kai zance da ni kada kai muhatabata kada kai mun magana akan waɗanda suke sun yi zalunci wato waɗanda suke kafirai kan wato na ije azaba daga gare su innahum mughraqun hakika su wato waɗanda yake za a nutsar da su ne wato ai la mahala sai sun halaka saboda zalincin su na'am
ba idza sawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqulil hamdulillahi alladhi najjana minal qawmiz zalimin وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمرسلين
الله يكفى إذا استويت تودنهك إذا كديديت anta wa man ma'aka 'alal fulki da kai da waɗanda suke tare da kai akan kwalakwale akan jirgin ruwa wato idan kuka tabbata a cikin jirgin ruwa kuka daidaita a cikin ta wato kuka samu tamkini akai istiqrari kuka tabbata fa qul alhamdulillah to kace dukkan yabo ya tabbata ga Allah alladhi najjana min alqawmi adh-dhalimin wanda ya tsirtar da mu daga mutane azzalimai domin wato tsira daga abokin gaba ni'ima ce wadda take wato babba a Allah ya tsira da kai daga daga makiya wato babban ni'ima ce kuma Allah ya tsira da kai daga azzalimai ya zaman to kan cewar kai wato ka dina rayuwa cikin azzalimai saboda rayuwa cikin azzalimai wato ita kanta ita ma bala'i ce saboda kullun kana cikin wato tare da waɗanda suke mabubbugar fushin saukar fushin Allah da azabar Allah shi yasa ne ma idan azzalimi ya mutu wato dukkan halitta da dabbobi da duwatsu suke cewa mun huta kamar yadda Allah ta'ala ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mustarihun wa mustarah wato azzalimi shine mustarahun minhu an huta daga gare shi domin hatta kasa ta huta daga zalincin azzalimi saboda haka abin ayabu a gode ma Allah ne idan Allah ya raba mutum da azzalimai to dan haka mutum kai kanka ka rabu da zalincin shine ba babban hutu ga kanka shi yasa addu'ar ko she musamman a yanzu dinnan muke ta addu'ar annabi Adam ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله من ظالمك اوكم idan baka jika mu baka yafe mana zamu zaman to cikin tababbu sai kanka wato ka kubuta daga zalincin sannan kuma ka gode ma Allah akan Allah ya raba ku da azzalimai wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka kuma ka ce ya ubangiji na ka saukai ni ka saukar da ni sauka wanda take mai albarka wa anta khairul munzilin kuma kai ne fiyayyen masu saukarwa munzalan bi ma'ana inzalan masdar mini wato ka saukar da ni sauka wadda take mai albarka ko kuma makanun nuzul ka saukar da ni wurin sauka masauki wanda yake kyakkyawa kai ne fiyayyen masu sauka saukarwa to wannan koyarwa ne akan cewa idan ka sauka a waje kai wannan addu'a kai addu'ar kan Allah ya baka kyakkyawan masauki kuma shine Allah madaukakin sarki ya amsa addu'ar annabi Nuhu qila ya nuhu habit bi salamin minna wa barakatin alaik wa ala umamin mimman ma'ak akace ya nuhu ka sauka wato qila ya nuhu bi salamin da aminci da kuma albarkatu daga ubangijinka qila ya nuhu bi salamin minna wa barakatin alaik da albarkatu a gare ka da kuma akan al'umomi da suke tare da kai to Allah ya ba kaga albarkar wannan addu'a saboda haka in mutun ya sauka masauki yayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya sauka a masauki yace a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq na ne musarin Allah da kalmomin Allah cikakku daga sharrin abin da ya halitta to Allah ba zai wani abu mumuna ba zai same shi ba har sai ya bar wannan masaukin to addu'ar annabi Nuhu ta daga cikin addu'o'in annabawa wanda Allah ta'ala yace fa bi hudahu muqtadi da shari'a suka yi koyi babu laifi mutum yayi wannan addu'ar in ya sauka a waje yana koyi da addu'ar annabi Nuhu wanda Allah ya ce ai koyi da su a cikin alqur'ani inna fi zalika laayat a cikin wannan wato a cikin wannan abinda aka ambata na sha'anin annabi Nuhu da mutanansa da abinda Allah ya takaita na ayoyi kawai a wannan kissar laayat akwai ayoyi masu yawa wato dalilai akan kudrar Allah domin yadda Allah ya bubugo da kasar da ruwan yanda ya halakar da abin da ke bayan kasa ya halakar da kafirai yanda wato ya saukar da ruwa irin wanda yake babu mai ikon yin wannan in ba shi ba da kuma yanda Allah ya tsirar da annabi Nuhu ya amsa addu'ar sa yana yin addu'a Allah ya amsa masa da yanda Allah ya bashi basirar yin kwalekwale da yanda Allah madaukakin sarki ya faranta masa rai ganin yanda ya halakar da abokan gabansa ya yi masa wato zafin zuciyarsa da abinda makiya suke masa da yanda Allah ya nuna masa godiya gare shi akan yadda Allah ya tsirar da shi daga azzalimai da kuma yanda Allah madaukakin sarki ya bashi albarka ya sanya albarka a cikin sa yayin da ya saukar da shi duk wannan akwai ayoyi sannan Allah ya ce wa in kunna la mubtali kuma hakika mu dama mu mun kasance masu yin jarabawa wato ramarin Allah kenan tsarin Allah jarabawa ne ba zai bushe ba yana jarabar bayinsa ya jarabci hatta annabawansa ya jarabci kowa hatta waɗanda suke kafire su ma jarabawa Allah yake musu saboda ka fahimci rayuwa a haka cewa wa in kunna la mubtalin mu masu yin jarabawa ne to naka duk wani abu da yazo maka sai ka auna ka gani jarabawa ce Allah madaukakin sarki yake maka ka nemi Allah madaukakin sarki yayi maka rangwame kan jarabawar ka ta zamanto nikima ka ta zamanto uquba a gare ka ta zamanto tsira ne domin a cikin jarabawar haka Allah yake fitar da masu tsira sannan kuma Allah ya halakar da wanda halaka suka cancanci halaka Allah ka tsirar da mu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik saboda yau juma'a wannan sa'a ta karshe ta ranar juma'a da muke da Allah yake amsa addu'a muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amsa addu'o'in mu Allah ya karbi addu'a abinda muke roƙon sa a cikin wannan sa'a mai albarka wadda Allah yake amsa addu'a a ciki Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم قد مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم اكشف ما بنا من الضر يا أرحم الراحمين ونجنا من الغم يا رب العالمين اللهم إن نوحا عبدك ورسولك ناداك فاستجبت له فلنعم المجيب أنت يا ربنا اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بأن ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تكشف عنا ما نحن فيه يا رب العالمين وأن تنصرنا كما نصرت عبادك المؤمنين كما نصرت عبادك المرسلين إنك أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا رب العالمين وارفعه عن العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعصمنا من شر هذا الوباء واجعلنا في جوارك من شره جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك اللهم قنا من سيئات آثار هذا الوباء يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.